خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو غواتن شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دياد داري هدو دا أربعين دا هدو wadda tai daidai da 5 ga watan 3 wato 2023 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn littafi ne na mawallafin littafin Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na 8 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi wasu gabobi guda biyu masu muhimmanci gaba ta farko inda malam ya ce kun marihan khafifal dhal wai ka zama mutum mai barkwanci mai raha ka zama mutum mai nishadi tare da ainihin wato iyalinsa inda malam ya dauke mu kai tsaye ya kai mu gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda aka samu wani abu mai ban sha'awa ya faru tsakanin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Annabi yana wurin inda aka samu raha da nishadi da barkwanci a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam inda Nana Sauda ta kawo ziyara wa gidan Nana Aisha radiyallahu anha inda ita kuma Nana Aisha ta yi mata wani abinci ko ta dafa wani abinci da ake kiransa harira ko khazira to bayan ta ajiye abincin ta ce ta yi wa Nana Sauda ta yi cewa ta ci ta ce ba za ta ci ba ta ce ai ku sai kin ci ta ce ita kuma ba za ta ci ba ta ce to in ko ba zaki ci ba zan shafe miki shi a fuska dan dinga sa hannuna ina yi miki fenti da shi a fuska hakan ce ko ta faru ta sa hannunta ta dinga lakato wannan ainihin abincin tana shafewa a fuskar Nana Sauda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsakiyar su yana ainihin wato dariya bayan ta gama ita ma Nana Sauda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa hannunsa mai albarka a madadin ita Nana Sauda yace ke ma goga mata a fuska ita ma ta goga mata wannan ainihin wato abinci a fuskar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya sannan yace to a tashi aje a wanke wannan kaga ana nuna maka irin salon gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gida bane na kama kariya ba gida bane na ainihin wato fada da sababi ba gida bane wanda yake kamar kurkuku ba dadin zama a gida ne wanda yake akwai dadin zama a wannan babin kuma mun karanta tsere da aka yi tsakanin Nana Aisha radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wannan hoto ne da yake so wato da ake nuna maka irin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin gida rayuwarsa da iyali gaba ta biyu kuma muka tattauna game da wato mutun ya zamto miji ya zamto mai yawan yabawa matarsa a abinda duk take yi na yau da kullun kama daga girki kama daga kwalliya kama daga tsaftar gida da abinda ya shafi kula da yara to mutun ya dinga yaba mata dan mace tana son yabo shi ma a wannan mun tattauna da cewa babu laifi ba wani lokaci kai mata wata irin ziga ka faɗi wata kalma wadda take ba gaskiya bane amma ka faɗa ne dan ta ji dadi a ranta kuma ta ƙara fahimtar irin ƙaunar da kake mata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin abubuwan da mutane suke faɗa na zantutuka ne yau da kullun akwai abin da an yi sassauci na ƙarya wato akwai abin da an yi sassauci babu laifi dan mutum ya danyi ƙarya irin waɗannan wuraren to ba zai zama akwai aibu ba kamar ƙarya wa wato iyali mutun ya dan zuga matarsa yace ba irin ta a duniya ko daga ita kaza ko ya irin wannan kuma ba lalle ya zama hakan ba amma yayi ne dan ya kwarzanta ta ya yabe ta to wannan har wasu yan kissoshi da muka kawo da malai kawo a karkashin wannan dun mun karanta su dan a nuna maka inda ita yanda mace take psychology dinta shine ko ba gaskiya bane tana son ka yaba mata tana so ka zuga ta fiye da matsayinta koda ko ta yadda ba hakan abin yake ba ma psychology dinta ya yadda da haka tana karbar irin wannan zugar tana so shi yasa ainihin wato aka ce ka zamto mai irin wannan sifa wajen mu'amalantar iyali sanan gaba ta karshe mun tattauna game da ka zamto mai kyauta kar ka zama marowaci kar ka dauka cewa iya abin da kake kawowa na yau da kullun ci da sha da aminan sutura da sauransu wannan ya wadatar eh banda wannan kuma lokaci ka dan dinga yi mata wata kyauta ta bazata ko kyautar kudi ko kyautar wani abu wanda ta kasanta na so ka dinga kokari kana yi mata kyautar wannan abin lokaci bayan lokaci saboda kyauta tana ƙara ainihin wato soyayya kyauta ita ce jakada ambassador ta soyayya tsakanin ma'aurata tun kuma a tsohon zamani haka abin yake to da haka shi ma nan mun kakkawo ainihin abin da ya kamata mu kawo a karkashin wannan babin dan jan hankalin ƴan uwa ma'aurata game da yanda ake zamantakewa da iyali za mu tashi gabar da malai yake cewa alayka bi isha'atil farhi was sa'ada alayka wai wajibi ne akan ka a matsayinka na magidanci qala al mu'allif rahimahullah yace alayka bi isha'atil farhi wajibi ne ka zama kana baza farin ciki kana yada murna da farin ciki wa sa'adati da jin dadi a cikin gidanka ka zama namiji ne wanda duk yanda zaka yi farin ciki ya zamto ya yalwaci gidanka farin ciki da nishadi da walwala yayi yawa a gidanka kowa yana ya shiga gidan da yaran gida da ƴan aiki da kuma ainihin ita kanta ko su kansu matan gida su zamto suna cikin walwala suna cikin farin ciki saboda duk yanda zaka yi ka yada wannan farin ciki ka kuma ainihin yalwata shi a gidanka kana yi as-sa'adatul haqiqiyatu fi rasmil bahjati fi qalbi imra'atika wa auladik malai yake cewa as-sa'adatul haqiqiyya jin dadi na haqiqa arziki na haqiqa walwala da farin ciki na haqiqa fi rasmil bahaja yana cikin irin yanda miji ke tsara albahajati wato farin ciki fi qalbi imra'atika a zuciyar mataka wa auladika da yayanka wai in ka zama to kana da wannan to wannan shine as-sa'adatul haqiqiyya a wannan gidan na duniya a rayuwar auratayya to as-sa'adatul haqiqiyya wato sa'ada arziki jin dadi walwala farin ciki na gidan ma'aurata fi rasmil bahajati duk in ka tattare shi yana cikin yanda magidanci ke tsara albahaja wato murna da farin ciki da jin dadi fi qalbi imra'atika a zuciyar matarka wa auladika da yayanka in an shiga gidanka ga matarka tana cikin nishadi tana cikin walwala tana cikin fara'a tana cikin sakin fuska a samu yayanka ba sa cikin damuwa ba sa cikin takura suna cikin walwala da sakewa lan tazuka as-sa'adata fi baitin ba zai taba yuwa ba ka dandane jin dadi a gidan da yake ta'isun tsiyatacce faqirun matalauci minal farhi daga farin ciki wa sururi da murna duk gidan da babu farin ciki babu murna a cikin sa to tsiyataccen gida ne matalauci ne kai da ka mallaki gidan ba za ka taba jin dadin gidan ba ballantana na cikin gidan da duk gidan da ya zamanto an tsiyata shi koda ku cike yake da kayan alatu koda ku gida ne wanda yake na wadata koda gida ne wanda yake akwai abubuwan more rayuwa a cikin su amma matukar gidan aka samu tsiya ta farin ciki da murna a gidan to wannan tsiyataccen gida ne kuma duk wanda ke cikin gidan ba dadin sa yake ji ba koda ku katin gida ne da AC da gate da motoci na alfarma na shiga da fita koda gidan irin wannan ne matukar ya zamto abinci a wadace kudi a wadace duk abubuwan more rayuwa a wadace amma farin ciki da murna su ne ake talaucin su ake kamfasu a gidan to wannan gida tsiyataccen gida ne ba wai yanda za a yi magidanci ya ji dadin gida gidan da ya zamanto ta'is tsiyatacce faqir matalauci min alfarhi amma talaucin na farin ciki wa sururi da murna kuma kai zaka kawo shi kaman yanda kake kawo abinci niki-niki baka so ya yanke kaman yanda kake kula da iyalanka gurgurdan halinka to haka kuma ya kamata ka dinga shigowa da buhu-buhu da katan-katan na farin ciki da murna a cikin gidanka dan kai ka ji dadi gidanka in har ko ina ka ji ba dadi to kamata ya kana shigowa gida da ka doso gida ka ji wani farin ciki da nishadi saboda ka san yanayin yanda ka tsara gidanka kenan wannan kuma tsarin kai zaka yi shi a haka idan kuma kana so gidan ya zamanto koda yaushe cikin rashin jin dadi cikin rashin farin ciki to wannan kuma kai ba su kadai za su dandani ukubar wannan rashin farin ciki ba har da kai ata abubakar ne radiyallahu anhu bin baita ibnatihi as-sayyidati aisha sayyidina abubakar radiyallahu an Allah ya kara masa yadda ya zo gidan yarsa nana aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda fi yawmil eid ranar eid wannan yana nuna ma iyaye kan ziyarci gidajen ƴaƴansu ba laifi bane dan uba ya kai wa ƴaƴarsa ziyara ya ji halin da take ciki ya bata shawarwari ya ƙara ƙarfafa mata gwiwa game da irin lada da falala da kuma irin abin da ke tattare da ibadar aure inda ɗan wata wani abu da zai iya magancewa ko ya kashe na kuɗi ko nawa yayi da iyaye na da za ka ga an ce suna haka duk ran juma'a mutum ya dawo daga masallaci to ba gida zai dawo ba yarsa tana aure a guri kaza zai je amma mu yanzu yawanci hakim cewa mutum yake sai dai a zo a gaishe shi ba laifi bane hakan shi wannan din shi ma wani nau'i ne na ainihin wato ba kasawa bane ba kuma gazawa bane in kai haka magabata na kware suna yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan yarsa na Fatima mun karanta a wurare daban-daban ya je lokacin ya tarar ma an dan samu dan sabani tsakaninta da sayyidina Ali zuwan sai ya faida sai sai sasanta shi yasa janyewar da iyaye suke daga gidajen ƴaƴansu sun aurar da suna daga cikin abin da ke haifar da matsala sai wasu abubuwan wata huta ta kama taitaci har sai ta ruru ganga kai ne na karshen wanda zaka ji kuma kanka kashe ta sai ga ba sa aka ci ba shi auren ya mutu to shi yasa zaka ga iyaye na da kan ziyarci ƴaƴansu kawai ba wai ko da yaushe ba amma da in mutum ya dan bushi iska zai je ya lafiya ina ƴan jikoki da abu to ma da su a kaka ne waye da aka gaisa ita ma ta gaisa to ana zauna lafiya ko to a ci gaba da rike aure ba na san in ji baki biyayya ba na san kai mata hudubobi masu kyau sai kuma ka tafi ka to ga sayyidina abubakar dattijan arziki ya zo gidan yarsa nana aisha radiyallahu anha kuma ranar idi kaga wannan ma wata gaba ce ta ziyara dama ranaku na idi ranaku ne na ziyarce to daga cikin gurin da zaka sa wajen inda zaka ziyarta har da gidajen ƴaƴanka wayanda ka aurar nana aisha an zo gidanta mahaifinta ya zo gidanta ranar idi fa waje da jariyatain sai ya samu wasu ƴan yara mata guda biyu min jiwaril ansar daga cikin yara mata ƴan kananan yara mata daga cikin al-ansar mutanen madina to ganna yani amma sai tare da su suna waƙe wa nabi sallallahu alaihi wasallama muttaji'un manzo Allah yana kishingide sallallahu alaihi wasallam alal firashi akan shimfuda muhawwilan wajhahu shi ya juyar da fuskar sa can inda su suna nan suna ta waƙe su a wajen nana Aisha radiyallahu anha suna sanya mata nishadi dan ranar idi ranar nishadi ne ranar farin ciki ce ranar murna ce da haka suka ya tarar suna wannan waƙe annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai dai shi yana can gefe guda ya kuma juyar da fuskar sa sallallahu alaihi wa sallama can wani bangare daban su kuma suna ta ainihin wato rera waƙe su an ce ya same su suna wasu daga cikin waƙe yawmu bu'ath akwai wani abu da ya faru tsakanin Aus da Khazraj wani yaki da ya faru tsakanin kabila Aus da Khazraj ana kiran wannan ranar yawmu bu'ath an ce yaki ne sai da aka kai shekara 120 ana yin sa tsakanin kabila Aus da Khazraj to irin wannan wani lokaci tunda lokacin kafin zuwan musulunci ne to sai sayyidina Abubakar ya ji wa'annan yara mata suna ta rera irin wannan waƙe-waƙen na abin da ya faru tsakanin Aus da Khazraj a irin wannan rana da ake kira yawmu bu'ath annabi yana zaune amma ya juya da fuskar sa can wani bangare su kuma suna ta nishadin su da su da nana Aisha fa naharahuma Abubakar radiyallahu anhu bi sautin hadin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai daka musu tsawa
yace amazamiru shaytan yanzu sauti irin na shaytan nake ji fi baiti rasulullah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a gidan manzon Allah ake yin waƙe waƙe a gidan manzon Allah ake rera waka dan haka yadda ka musu tsawa yana ganin sun zo da domin mazamiru shaytan shine sautu shaytan domin shaydan shine wanda yake shagaltar da mutane dauke su daga barin ambaton Allah yasa su su yi ta bata lokaci wajen yin shirme da aka yace a mazamiru shaytan yanzu sautukan shaydan nake ji fi baiti rasulullah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam to mai gidan yana zaune sallallahu alaihi wasallam sai yace da'ahuma ya ababakarin a abubakar basu abubakar fa inna li kulli qaumin aidan ko wayanne mutane suna da irin idin su wa hadha iduna mu kuma yau idin mu ne to ranar idi ko ai ba ranar mutuwa bace ko ranar idi ranar ci da sha da sa sabon kaya da farin ciki da ziyarce-ziyarcen yan uwa ne ba rana bane wanda za a ce an takure mutane iyali su ma an hana su sakewa mutane sun killace iyali a gida ranar idi ba za a tafi da su dan wani gurin shakatawa irin koda Shoprite ko kuma wani guri ka tafi da iyalanka da yaranka da matanka ko dan kekewa ko kuma su a cikin gidan ka basu su dan yi nishadi ba sa jin ana dan kada-kade da yan wake-wake a gidan amma dai ranar idi suna jin akan dan yi irin wannan su ma yara su dan nishadantu matan gida su nishadantu saboda ranar idi ce ranar idi ko ranar farin ciki ce shi yasa sayyidina Abubakar da yazo zai hana wayannan yan mata su ci gaba da wake-waken su annabi yace a Abubakar kyade su ka san kowace irin al'umma suna da irin idin su irin yanda suke nuna farin cikin su da kuma ranar da suke nuna farin cikin to mu kuma wannan ranar ita ce ranar idin mu ranar nuna farin cikin mu ranar nuna murnan mu kyale su su ci gaba da nishadin su sallallahu alaihi wa sallam kaji gidan annabi yanda yake yana fa ciki ga sayyidina Abubakar ma da yake fahimci dan haka har yanzu akwai irin wannan masu zafin da suke ganin lalle kullun gidansu ba za a irin wayannan abubuwan nan nishaqat ba to ba laifi bane irin wannan fahimtar kafin annabi wannan bayanin domin shi sayyidina Abubakar da annabi wannan bayanin ba da aka tsawace su suka tsawata suka daina to da sai a ce babu kyau haka amma tunda annabi yana zauna a gurin har ma ya ce wa sayyidina Abubakar a kyale su wannan abu ne wanda ya halatta a lokaci-lokaci a dinga yi don nishadantar da iyali da kaga wannan yana nuna maka gidan aure gida ne da ake dan sanya nishadi lokaci-lokaci a sanya farin ciki ga iyalai ya'ya da mata wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 950 da kuma hadithi na 952 wa fi yawmi idin a ranar idi ata rijalu min al-habasha an samu wasu mutane yan kasar habasha sun zo garin madina kuma da suka zo ila masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sa iban santa din su gurin da zasu yi wasan sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farfajiyar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne wan inda za a yi ainihin wato wasan sallah ko bikin idi wa akhadhu yal'abuna bil hirab da haka suka zo da irin wani wasa nasu mai ban sha'awa tunda mutanen Habasha ne mutanen Ethiopia ko da haka suka zo da irin nau'in al'adun su da irin wasannin da suke a irin wannan rana ta sallah a can yankunan su sai suka zo farfajiyar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna wasa bil hirab da masu suna ta jefa mashi suna cafewa wayar kusuna suna tara yaraye wal tafas sibyanu yara sun cika dama gurin abun nan ne an gane ko duk inda ake irin wannan wasannin za a ga guri ne na dandazon yara yara sun cika yanzuruna ilaihim suna ta kallon mutanen Habasha suna wasan sallah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li sayyidati Aisha yace wa nana Aisha radiyallahu anha yuridu idkhalu surura wal bahjata fi qalbiha annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya sanya farin ciki da murna da jin dadi a cikin zuciyar matar sanana Aisha sai ce da ita ya Humaira kaji irin kalmomin da ake cewa ka dinga gaya mata ko irin kalmomi wanda suke akwai tarhimi kalmomi masu tajwidi masu cakuɗa da soyayya an gane ko kar mutum ya dinga kiran matarsa da suna wanda yake babu dadin ji to kamun karanta wannan a can baya ko to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Humaira atuhibbina an tanzuri ilaihim yace yake Humaira ko kina so ke ma ke je ki kalle su ne an bayyanta ku kina so ki je ki kalle su fa qalat na'am nana Aisha tace eh ina so in kalle su ya ma'aikin Allah fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa ya tsaya indal babi a daidai kofa waja'at nana Aisha tazo fa wada'at dhaqanaha ta dora habatta ala atikihi akan kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asnadat khaddaha ta jingina kumatinta ila khaddihi zuwa kumatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan in ba daga can kazo ba ka san wannan fassara soyayya ce kuma daga kololuwar aka faro maka tazo ta tsaya ba ma tsayawa da ci ayi to in goganka ne ci azo to sai kin dawo ni bacci na zan yi sai baccin sa kawai kyale ta gidan zu za ta ce sai kin dawo kawai shi ba za shi ba dawa za su hadu ya za a yi kawai zai ce sai ta dawo to dai ranar sallah ce shofura to na hana ki ne sai kun dawo a ce a dan tattaka abu ne na jifa jifa ba ko da yaushe bane an bayyanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dan ya sanya mata farin ciki ta ji cewa lalle matar aure ce lalle tazo gidan farin ciki da murna ta ana kaunarta kuma ana nuna mata ana kaunarta amma kana kaunar matarka kana taqiya a babu shi an ci a kauna kawai kana son ta ka fito ka nuna kana kaunarta yawa ba a cikin zazzara ido soyayya take kuma sai ta shiga wani hali sai ga mutum diya rikici ashe almuri yana santa amma wai ba zai nuna ba an gane ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tsaya bayan ya tsaya ta dora habatta akan kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba wannan dan hararo yanda abin zai zaka fahimci abin hararo shi a cikin kwakwalwarka ta dora habatta akan kafadar annabi kuma ba iyanan ba ta jingina kumatinta a jikin kumatin annabi sallallahu alaihi wasallam a haka take kalla a wata ruwaya ma tace ita wallahi ba ma kallan ne ya dame ta ba kawai tana so ta nuna wa duniya irin matsayinta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kowa ba dan ita ya tsaya shi ba bukatar kallan bane a ita yake so ya karfafa zuciyarta ya sanya mata farin ciki kai ma dan ka je gidan zuwa ba dan kai zaka je ka ganin namun daji ba ita tana so ta gani rakata kuje tana son ta je shofurai kai duk wayannan abubuwan ba harkarka bace ba baya cikin abin da ya dame ka eh haka ne amma ita tana da yan wayannan abubuwan suna dauke mata kewa suna sanya mata farin ciki da jin dadi rakata kuce babu laifi da sauran wurare wayanda suke masu tsafta wayanda za a iya zuwa cikin mutunci da kai da iyalanka ku yi abin da ya kamata kuma babban malamin mu ma alhamdulillah su Dr. Abdul Qadir Ismail Allah ya kara masa lafiya da shi da wasu cikin malamai suna shirye irin wannan yan abubuwan na nishabat irin sallah babba da karamar sallah a can kwanar dawaki suna yi idan ina jin ko sallah da ta wuce an yi kuma mutum ne zai je da iyalansa da matarsa da ƴaƴansa su je can akwai nishaqat sosai da ƴan abubuwa damun kaza waye waye ban taba zuwa ba dai amma dai ƴan uwa da suka je sun ce akwai nishadi a ciki kuma za ka ga iyalai duk suna zuwa mutum yana zuwa kuma kaga guri ne wanda yake manyan malamai ne suka shirya shi dan a nuna maka cewa akwai irin wannan nishaqat din a musulunci ba laifi bane kar ka dauka kullun a masallaci ake zama a ana dan fitowa waje wani lokaci a je wani guri a dan abin nan sa'atan fa sa'atan ya hanzala ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce sa'atan fa sa'atan ya hanzala wa akhadhat tanzuru ilaihim ta ci gaba da kallon su wa hum yal'abuna su kuma suna ta wasan su hatta mallat hatta kosa ba fa annabi ne yace to ya isa haka koma gida ba haka ya biye mata ya tsaya tunda tana so kuma dama dan ya sa mata farin ciki ne ya sata da kai ma in za ku je irin wannan kashe wannan lokacin karka ce to fanni fanni je minti 30 fa gaskiya daga minti 30 tana cikin yin abun bata gama jin nishadi ba ta abun nan a sai dama wannan lokacin kashe shi zakai sai ka je kawai ka bata ka samu ma ba za ka iya ba ka samu guri ka zauna ce ta nishadin ta tana abun nan in ta gama suka gaji da ita da yara sai ku dauko ka dauko su abun hawa ku dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam bai katse na Aisha daga wannan jin dadi da wannan kallo na wasan sallah ba hatta mallat har ainihin wato sayyidina Aisha ta kosa ta gaji فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace kin gaji hasbuki ya ishe ki tace yace to shikenan koma gida wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na ainihin wato 950 ina fata an gane 950 to kaga wannan shi ma a cikin wannan hikaya ko kissa din a cikin ta gaskiyar magana akwai ainihin wato abin dauka mai tarin yawa a ciki kuma yayi daidai da wannan babin da muke karantawa na kokarin yada da baza da yalwata farin ciki da jin dadi da walwala a cikin iyalinka wannan shine koyarwar musulunci gaskiyar al'amari in baka fahimci aure da wannan ma'ana ba to ka jahilci me musulunci yake nufi da rayuwar aure eh ba za a je ai da ba a zuwa irin wannan wurin da aka san cewa ya saba wa Allah shi ma sai ai za kai mata editing za a yi ai za a zauna duk abubuwan da suke na nishadin wanda babu saban Allah a ciki za a yi kaga ita ma wannan matan da suke waka ai kaga cikin waƙe-waƙen nasu akwai wani baiti da suka yi annabi ya ce wannan bai ba wannan baitin ba shi da kyau ba akwai guluwi a cikin wannan baitin kar ku sake yin sa domin ban manta ba suna cewa wafina nabiyun ya'lamu ma fi gadi a cikin nan namu akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar wannan baitin wanda kika saba fada kuke fada a baya ku ci gaba da fada amma ban da wannan da kaga kenan koda za a yi nishadin ya zamanto babu saban Allah a gurin babu abin da yake na rashin ya kamata ko rashin dacewa a gurin wannan shine kuma akwai wurare masu tsafta wanda mutum zai iya zuwa da iyalansa a mutunce abin da za su yi na nishadi su dawo to irin wannan wuraren sai a zaba wayanda suke kuma na fitsararru ne masu fitsara ne suke gudun sai a kyale musu sai a kauce ka kawar da iyalanka daga nan al-mula'abatu sirru sa'ada wasa yana daga cikin sirrin jin dadi tun ba zai zama sa ba ka dariya sai hamma ba za a taba ganin dariyarka ba duk abin da aka yi na dariya na nishadi mutum za a ga baya dariya kuma baya wasa da iyalinsa ba ma iyalin ba har yara baya wasa da su boss ne shi kawai baya wasa in ma zai dariyar kamar irin ta boss din ta basa ga dan haƙorinsa kwaya ɗaya ga dan bullo wai yayi dariya kenan ita tana gane ya saboda yau da kullun tana gane cewa yayi dariya in ta danga haƙorin kwaya ɗaya dariya yake to al-mula'aba wasanni tsakanin ma'aurata sirru sa'ada in mutun yana son ya samu sirri na jin dadin rayuwar auratayya to yana cikin mula'aba wasanni haka kuskure ne mutun ya rufe wannan kofar tsakaninsa da iyalinsa ladhatul mula'aba mana yake cewa dadin al-mula'aba wasanni tafuqu ladhatul jima' wannan ya mafi nesa ba kusa ba ya mafi dadin ita kanta saduwar yafi ladhatul mula'aba tafuqu ladhatul jima' fahiya domin ita al-mula'aba din fahiya mir'atul mashaa'ir wal ahasis wasanni tsakanin ma'aurata wannan wani madubi ne shine mir'at wani madubi ne na al-mashaa'ir feeling ji wal ahasis da motsi irin na zuciya in ana so a motsa zuciya ba gangar jiki ba mutum yana so wannan abin yayi tasiri ya motsa zuciyar iyalinsa to sai ya shigo da harkar wasa ciki rayuwar iyali dole sai an yi wasa da haka wannan shine mir'atul mashaa'ir wal ahasis wannan fa wasan malai ce tafuqu ladhatul jima' wani ya dauka kawai saduwa ita kadai ce karshe a wannan fofule wasanni da ake kafin ma a ce za a yi mu'amalar auratayya to wannan ya mafi ita kanta mu'amalar kuma da yawa mutane sun jahilce ta kuma suna rena ta ba su bata muhimmanci suna bata lokaci dan kankani shi yasa korafe da complain tsakanin ma'aurata yayi yawa saboda galibi mutane abinda suka dauka saduwar ita ce wato karshe to shi kuma mutum yakan yi tuya ne ya manta da albasa wannan mula'aba din fofule din nan wannan yana da wato rawa da yake takawa a rayuwar ma'auratayya ba ƴan kankanuwa ba kuma duk wanda ya jahilci wannan to ya jahilci farin ciki da jin dadin rayuwar aurensa. Ya kamata ƴan uwa su fahimci wannan. Fala taj'al lazzata wa fala taj'al lahzatal jima' sa'ati alamin wa 'adab. Karka maida lokacin kusantar iyali ya zama lokaci ne na radadi da azaba. Abun nishadi, abun jin dadi. To abun da zai sa ya fita daga cikin radadi da azaba shine fofule. Wa qaddimu li anfusikum, haka Allah ta'ala yace ku yi muqaddima, ku tura dan aike yan sakonni su gabaci abinda ake so a yi na mu'amalantar juna. Da haka ba lokaci bane da zai zamanto akwai kunci, akwai bacin rai, akwai jin zafi, akwai rashin wani yana ganin an danne haƙƙinsa ko ba a bashi haƙƙinsa yanda ya kamata, ba lokacin wannan bane. Da haka lokacin kusantar iyali ba lokaci bane na alamin zafi wa azabin da azaba da rashin jin dadi da bacin rai. Wata fannan mala yace ka fannanta, ka nau'anta fi itharati zaujatika, wajen motsa filin din matarka kala kala, suna nan daban-daban. Ta fannan ma'ana fanni fanni kala kala daban zaka yi salo iri daban-daban fi itharati zaujatika, wajen ka jawo hankalin matarka ta fahimci me kake so a yi. Shi yasa masana wannan fannin suka ce kuskure ne mutum mubashara ko bagatatan kawai ya fado wa iyali. Wannan duk wanda yake wannan kidahumi ne a rayuwar auratayya. Sun ce ana so a samu sakonnin, kuma in son samu ne ka tura da sakon ma kafin lokacin. In son samu ne tun wajen da rana ko da yamma, to kai wa alamat wata fannan fi itharati zaujatik. To ya zaka fannanta? Sai mala yace bi nazaratikan na'isa, da kallon nan naka mai sa bacci. Kaji akwai wani kallo mai sa bacci, haka a matsayinka na magidanci in baka san shi ba to kaga mala ya baka aiki, sai ka je kai ta binciken masana ya wani irin kallo ne mai sa bacci, shine an-na'is. Wala masatikas sahira, da shafa wannan taka mai sihirce kwakwalwa. Kaji shi ma akwai wata lamsa wanda ita kuma sahira ce, ka iya ta kasanta, in baka santa ba to kaga akwai sauran aiki a gaban ka a matsayin ka na magidanci. Wa idza kanat duyuru, mallan yace in har tsuntsaye, wal hayawanat, da dabbobi, to da'ibu, suna yin wato nishadi, wato la'ibu, suna yin wasa tsakanin su, fala yaliqu bil insan, ko kadan bai dace ba mutum an yakuna jamidan, ya zama wani daskararre, ya zama wani diskin daskin daridi, ba daidai bane, ga daidai bane. Idan har tsuntsaye suna da hikimomi da dabaru na nuna kauna da soyayya, da jawo hankalin matansu zuwa ga abinda suke so su yi na mu'amalolinsu, to akwai rashin dacewa kware, akwai rashin basira ga namijin da zai zama jamit. La yuharriku sakitan, baya iya motsa abin da yake abin nan, kawai yalla bai ne, kai dai azo a cire hular, azo a yi wannan kaman wani gunki ne a tsaye kawai, baya wani. La yuharriku sakitan, ba daidai bane, ba daidai bane. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir bin Abdullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, indama tazawwaja, Allah ya jawo kofar nan ko suna soro ne, عندما تزوج امرأة سبق لها الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما تزوج امرأة لوكتين دا جابر بن عبد الله يا أورو وتماتا سبق لها الزواج واندا تاتبين أوري معنا بزوراتي يا أورا. فسي النبي ياتي لشي يا نجنك كمال كانت كيون والولادة ياتي أما يشن الله أوري لي aure ne. Manzo Allah ya ce fa halla, yake cewa bazawara ka aura ko budurwa? Sai ya ce amma kin Allah bazawara na aura. Sai manzo Allah ya ce fa halla jariyatan, kai da zaka auri yarinya budurwa? To la'ibuha, kayi wasa da ita, wato la'ibuka, tayi wasa da kai, wato dhahikuha, ka sa ta dariya, wato dhahikuka, ta sa ka dariya. in kana so ka gongoje ka ji dadi ka kuyi nishadi kuyi farin ciki kuyi murna ka sa ta dariya ta sa ka dariya kai mata wasa tai maka wasa ka je ka auri bazawara ai budurwa zaka aura wannan yana nuna maka rayuwar aure wasa ne ba fada bane ina fata an gane wannan yana nuna maka cewa rayuwar aure dariya ne ba kunci bane ba bata rai bane ba za ka zama abusan kamdarira ba kullun a kalli fuska ka kaman an aiko maka da labarin mutuwa nan ba jeje bane wai lalle lalle kai sai an kiyaye ka hanyoyin kiyayar taka su ake gaya ma wannan in ka iya Allah ka sai ka wanke sai ga gidanka normal yana tafiya lafiya lau kai ba zara ido kake baka ba ka sha wuyuyi baka komai amma za ka ga in ka ce ai gabas sai ai gabas in ka ce ba za a fita ba shikenan magana ta kare saboda akwai farin ciki ta san cewa tana samun kwanciyar hankali da nishadi da zaman lafiya da kauna a gidanka to tunda tana samun wannan ya za ta tashi hankalinta ya za ka bata umarni ta ki karba wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi na 5367 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu shay'in laysa min dhikrillahi lahun wa la'ibun illa arba'atan minha mula'abatu ar-rajuli imra'atahu wannan hadithin yazo da wani lafazin kullu shay'in laysa fihi dhikrullah fa huwa laghun wa sahwun ولعب الا اربعه wannan hadithin Jabir bin Abdullah ne da kuma Jabir bin Umair Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo shi cikin Adabuz Zifaf sannan Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra ya kawo shi hadisi na 8940 Al-Bazzar ya ruwaito shi Tabarani ya ruwaito shi hadisi ne wanda yake sahihi duk abinda babu ambaton Allah a cikin sa ba zai tunatar da kai Allah ba ba ibada bane to wannan abun fa huwa laghun wannan abun wargi ne wa sa'un shirme ne wa la'ibun wasa ne duk abinda babu ambaton Allah ba zai tunatar da kai Allah ba ba zai tunatar da kai biyayya ga Allah ba to wannan abun shagala ne wasa ne in banda ɗayan abu hudu daga cikin abubuwa guda hudun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mula'abatur rajuli imra'atahu shine abinda gashi ba zikiri kake ba ba karatun alqur'ani kake ba ba hailala kake ba ba salati kake ba amma kuma ba shagala bane sai wasa da iyali lokacin da kake wasa da iyalinka lokacin da kake gabatar da waqaddimu li anfusikum kake popule ga mataka ai ba zikiri kake ba ba salatin annabi kake ba amma kuma wannan abun shi ma baya cikin abin da yake abin zargi kenan duk wani abu wanda ba ambaton Allah ba to akwai yiwuwar shari'a ta ce dan me ka bata lokacinka akan sa akwai yiwuwar ka je lahira Allah ta'ala ce na hadice ka ne dan ka bata lokacinka akan abu kaza kaga kenan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tanana to idan har akwai haka to kaga kenan wasa da iyali na daga cikin abin da ya samu mukami ambaton sa yazo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bai kamata ka dauke shi mara muhimmanci ba bai kamata ka dauki rayuwar iyali ba wasa ba sai daura fuska sai bakar magana sai tsawa sai bada umarni wannan ya saba da irin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a rayuwar iyali an ce wani ya ji ban san wace gaba ya ji ba a wannan karatun ya ce amma dai na matsa muku da yawa ku yi hakuri an ce an matsa wa maza da yawa ko an ce wata mata ta ce wa mijinta ya ji ya ce amma mallam ya matsa ba ni bane na matsa ni ma ba ni na kashe zoman bara ta ya aka bani kuma shi dadin littafin nan yanzu kuna ta ji ana ta bulale ku ko suna jin dadi zai yi balance zai balance ne dadin littafin zai yi balance ne eh zai yi balance ne an fahimta ko zai yi balance ne na'am ai ba wani zai za a ji insha Allah eh Awo ba kwaji. Awo. To ba kaji a gida. Alhamdulillah. To insha Allah dai kamar yanda na faɗa littafin zai yi balance. Can bayan ya gama da wannan kuma zai shigo su kuma mace ya kamata ta zama kaza ya kamata ta shi ma zai ba su shawarwari insha Allah. Shawarwari dai ake bayarwa da yanda ya kamata saboda in ba haka ba to gaskiyar magana auratayyen mu ba za a daina samun matsala ba. Duk za ka ga inda aka gama amarcin nan to duk wanda ka tambaya sai ka ji ya ce hakuri yake. Eh ayi hakurin amma kuma ya kamata a ce akwai jin dadi banda hakurin. To amma wa'annan abubuwan Allah ya taimake mu suka muka dauke su muna aiwatar da su a rayuwar mu ta gidajen mu zamu samu sauki da yawa kuma al'amuran da suke cakudewa zamu samu warware su insha Allah da yawa. Allah ta'ala ya bamu ikon gyarawa. Wa qila lil Hajjaj, in an kace Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, na san duk yawanci ɗaliban ilimi da ma yawanci mutane gama gari sun san cewa wani shugaba ne wanda babu sauki. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ko za ka ji duk wanda aka ce Hajjaj bin Yusuf ya san cewa wani mutum ne mai kitsa, wani mutum ne wanda babu sauki, baya balamunta da reni, ba sakin fuska, babu abun nan a mulkinsa, yanzu nan sai ya sa a kashe mutum. To shi wannan Hajjaj bin Yusuf sai aka tambaye shi ayuda'ibul amir, Allah ya ce maki sarki ko ran kai dade wai ko ana samun wasa a gida saboda yanda aka ya tsare gida a waje kan babu wargi, maganar ka zo wajen Hajjaj da wasa babu ita, kai da ka kalli Hajjaj ka san ba wanda zai lamunci wata raha bane ko wani barkwanci ko kaza. To shine ake ta mamaki aka ce wai haka yanda yake yi anan haka rayuwarsa take da iyalinsa. Shine aka ce ayuda'ibul amir faqal. Hajjaj bin Yusuf sai yace wallahi la rubbama qabiltu akhmasa ihdahunna. Ce kun ganna haka kuna gani na kaman wani jabberi wanda baya tankwaruwa baya sarrafuwa ba shi da dadin sha'ani ko, yace na rantse muku da Allah sau da yawa in na fara wasa da iyali na, yace tun daga sama nakan sumbanci hatta fun kafar ɗaya daga cikin su a ƙarshen wasa ba kenan. Yake cewa wallahi la rubbama qabiltu akhmasa ihdahunna, yace tafin kafar ɗaya daga cikin su ma nakan sumbanta. Kaga kenan yana zubar da sarauta da wannan mulkin da wannan isar duk yana watsar da shi ne in yazo gida kuma a yi rayuwar iyali. Ko tsammanin ka shi kansa sarki da rawanin haka yake tafiya wajen iyali, ku dai dan yayi kwarjini ya kaza shi ne zai yi nadi ya sa alkyabba ya sa kaza ya sa kaza. Ko an gaya ma shi limamin Juma'a da wannan abayar ta hudu ba da kake ganin sa akan munbari da haka yake zuwa iyalinsa aka gaya ma. وقال حكيم لرجل قبل زواجي وقال حكيم لرجل wani mutum mai hikima ya gaya wa wani saurayi قبل زواجه kafin yayi aure, yace saurayi dan samari la'ibi mar'atak, ka dinga wasa da iyalinka. ولا تجعل جماعك لها اغتصابا, karka dauka fa saduwar aure da ita fiade ne ba fiade bane, ya zaka dinga mu'amalantar iyalinka irin mu'amalar da mai fiade yake yi wa matar da take haram a gare shi. Yanzu wanda zai zo zai yi fiade zaka ga sai ya daura bakinta sai yayi kaza sai ya yi mata dole sai yayi mata kaza yayi mata kaza ya fi karfinta sannan ba da yadda ta ba sannan yayi shikenan kai ma haka zaka dinga mu'amalanta matarka ta aure da aka daura auren ku wali ya bayar aka bada sadaki ga shedu ga komai ya zamanto ba za ka iya sakin rai ka saki jiki ku yi wasa da iyalinka kafin ka neme ta ba, ka zama kaman daidai kake da wanda yake yin fiade yake refin. Yace to abinda nake so da kai saurayi in kai aure la'ibi mratak, ka zamto mutum ne mai wasa da iyalinsa, mai gabatar da yan sakonni ne kafin mu'amalantar iyali. Wala taj'al jima'ak, ba daidai bane ka sanya mu'amalantar iyalinka lahaqti saban ya zama gareta ta dinga ganin kamar fiade akai mata ba da yadda ta ba, ba ta so dole akai mata ba rarrashi ba bambaki ba dan kawo tsire babu wata ikka za ta can bakin titi babu wani dan yagot babu wasu yan abubuwa kalmomi masu taushi
a to wannan kuma kaga al'amarin ya zama ko ta yadda ko kar ta yadda a wannan kuma kaga ya zama kamar irtisab iyyaka wa shakk azzaid a hir dinka da yawan shakka da kokonto game da iyalinka iyyaka wa shakka azzaida an gane ko iyaka kai hattara da yawan jefa shakku akan iyalinka la turshik zawjataka biwabilin min sihami shak la turshik ay la turmi la tarmi kai karka jefi zawjataka mataka biwabilin min sihami shak da ruwan kibiyoyi na kokonto da shakka in ka bada kudin cefa ne baka yadda ba ta kashe duka ko ta rage a haka kake kullun in ta fita unguwa baka yadda ba inda taje din ta nan taje ko ta kara kullun a haka ake in ta da in ka dawo shin ta fita ko bata fita ba da wata yi magana wata kira waye kira ta kullum baka yadda da matarka ba to karka sanya kibiyoyi ruwan ka dinga ruwan kibiyoyi ba na alheri ba ruwan kibiyoyi na shakka da kokonto game da iyalinka wa wattihamuha ka dinga yawan tuhumata fi ibtiha game da mutuncinta ka dinga ganin kamar tana kula maza kamar tana mu'amalantar wani namiji banda kai kuma baka da wani proof ba wata hujja kawai kokonto ne mutum ne zaka ga wani haka yake da kokonto da shakku da zargi to karka zama mai yawan zargi game da mutuncin mataka wa sharafiha ko kuma game da kamewan mataka wa sharafiha da kuma mutuncinta wa kun husnul dhann ka zama mutum mai kyautata zato kai ne ya kamata ka dinga bata mafita koda wani abu ya zo ko shedan ya jefa ma wani abu wanke shi daga zuciyarka ka kawadda shi ka zama mai kyakkyawan zato game da iyalinka fa inna shakka zaid domin yawan kokonto din nan yawan shakka yawan zargin iyali yulidu hayatan ta'isa gaskiya yana gayadar da ya kuma haifar da rayuwar bakin ciki da takaici rayuwar kunci da rashin jin dadi da bacin rai wannan shine abinda mutum yake kokarin ya dasa a gidansa sakamakon rashin yadda da matarsa ai ka san wa ka aura idan har mutum mai mutunci ce kaman miya ka aura to ba daidai bane kai kuma ka zamto mutum mai yawan zargin iyali qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ijtanibu katiran min adh-dhann kunisanci zato mai yawa kunisanci da yawa daga cikin zato inna ba'd adh-dhann ithm wani bangare na zato fa zunubi ne sai dai idan kana da wasu hujjoji da dalilai an samu wasu qara'in da suka nuna cewa abin nan buri yayi kama da mutum amma baka da hujja tana kokarin kamantawa kawai kai kuma ka zama mutum ne marar yadda akwai wanda gabaɗe wayoyin matar lambar wayar duk ya gogoge ya ce kawai wane ya sani da wane wasu mutum uku ko mutum biyar su ne kawai ya san dangantaka sauran bai san su ba wa'annan masail ne wa'anda suke ba laifi bane ka zamanto ka kasa ka tsare game da musamman harkar waya a yau social media din da matarka take lambobin wayo yana da kyau hakan bibiya amma dai kada ya zamanto abu ne wanda yake akwai zargi da tuhuma ko da yaushe Allah ta'ala ya ce wani bangare na zato zunubi ne wala tajassasu Allah madaukakin sarki ya ce kada ku zamto masu bin diddigi masu bincike tajassus Suratul Hujurat aya ta 12. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ce iyyakum wadh-dhann ahirdunku da zato.
fa inna dhanna akdhabul hadith, domin zato shine mafi ƙaryar zance. In kana neman zance mafi zama na ƙarya, to ka koma zato. Zato shine akdhabul hadith, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace. Ba gaskiya bane, mafi yawan zato ba gaskiya bane. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi, hadithi na ainihin wato 2566. Wa qala hakim, wani mai hikima yace, la tukthir shakka fi imra'ati, karka yawaita kokonto da shakka da zato, a wato zargi kai game da matarka. Wannan fa yattahimu hannasu bil batil, sai ka jawo mutane su dinga zarginta da abin wato da barna. Kai ma baka yadda da ita ba, sai a ce la Allah shi ya san, tunda kuwa ga ya kasa ya tsare, baya barin ta taje ko ina, baya kaza baya kaza, la Allah kaza take yi, la Allah kaza take yi. Kaga yanzu zaka jawo matarka ta zamto a bartu huma, ba gare ka kade ba har ga sauran mutane. Wa tazawwaja arabiyyun imra'atan, wani balaraban kauye ya auri wata mata. Makana idza rahila bi idza wa kana idza rahila biha min makanin li akhar rabata ilayha, wai saboda tsabar kishi da zargin kawai in suka fito yana ganin wasu mutane take kallo, ba shi ba wato tana kalle kallan maza, to ya kasance idza rahila biha, idan zai yi tafiya da ita, min makanin li akhar, daga wani guri zuwa wani guri, rabata ilayha, sai ya rufe mata ido, min katarati shakkihi wa ghayratihi, saboda yawan kokontansa, saboda yawan kishinsa. Shi ta sa niqabun ma yana ganin ai tana kallon wasu, sai ya rike ta ya dinga janta kamar wata makauniya, ya rufe idan, to wai katta ga kowa. Wannan kaga ya abun kuma ya zama akuba a gurguje. An ce lokaci ya abun nan, bari mu karanta wannan dan shine zai zama gaban karshe. Wa kana rajulun, wata ikissa ce mallan zai bamu game da hadarin kishi wanda yake marar kan gado. Akwai mazaje masu zazzafin kishi wanda ba daidai bane, mutum wannan wani lokaci yakan jefa mutum ga halaka, ko ya jefa iyalinsa cikin hadari. Wa kana rajulun fi ihdal mudun, an yi wani mutum a ɗaya daga cikin birane, kathira shak, mutum ne mai yawan kokonto, wal gaira, mutum ne mai yawan kishi ga iyalinsa. Wa kana kullama kharaja min baiti, ya kasance duk lokacin da ya fita daga gida, aghlaqahu ala imra'atihi wa auladi, sai ya kulle gidan ta waje, matarsa da ƴaƴan suna ciki, dan kar ta fita ko kan wani ya shigo, da haka sai ya kulle bil qufli, da kwado, sai ya sa padlock ta waje kawai, sai ya datse su tana ciki, sai dai in ya dawo shi ya bude kwadan ya shiga. Wa tafaza li nafsihi bil miftah, kuma ya tafi sa da ki din ta huda mukullin. Wa zata yawmin, wata rana, kharaja min al bayt, ya fita daga gida, ba'da an aghlaqahu, bayan ya kulle gidan ya garkame shi ka adatihi, kamar yanda ya saba. Fashta alatin naru fil bayt, ba sai gobara ta kama gidan ba. Walam tastati al mar'a, walam tastati al mar'atu wa auladuha al khuruja, matar da ƴaƴan suka kasa fita. Walam yastati ahadun ad dukhula ilayhim, kuma aka rasa yanda za a shiga gidan, kowa ya kasa shiga gidan ta nan waje, an kulle shi da kwado, sannan ba ta inda za a shiga a kai musu dauki ko agaji. Li inqadhihim, dan tsamar da su daga wannan gobara. Hatta akalatuhumun nar, har sai da suka babbake wuta ta cinye su gaba daya. Karshen kishin ba sai kuma ya kishin da wasu ba, to kaga wannan kishi ne na hauka, na rashin kan gado, na rashin hankali. To wannan kamar mallan yana jan hankalin mazaje masu zazzafan kishi wanda yake na tashin hankalin nan, ba daidai bane. Allah ya kyauta, abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.